A wannan rana Alhamis ne dai Najeriya ke cika shekaru 60 da samun yancin kai daga tura mulkin mallaka, wato ta samu yancin nema a ranar 1 ga watan Oktoba shekarar 1960. Kuma tun lokacin da ta samu yancin kan, Najeriya ta samu shugabanni da dama, kama daga shugabannin soji da kuma na farar hula.
We in Nigeria appreciate the advantages which the size of our country and of its population give us, but we have absolutely no aggressive intentions.
We shall not fail.
My priority will be to ensure adequate peace and security.
The ambition is not what the God of any Nigerian.
I belong to everybody and I belong to nobody.
To wai ko mai talakawa ke cewa dangane da wannan rana ta yancin kan?
A sunana Abubakar Halidu, yadda mutane suke murna da cikar shekaru 60 din, muna fatan shugabanni da aka yi a baya mu sake samun irinsu, masu yi wa ƙasa aiki, masu adalci da rikon amana, irinsu Abubakar Tafa Balewa da su Sadana Abana Ahmadu Bello, dukansu abin koyi ne. Sabanin yadda shugabannin mu suke gudanar da mulkin su a yanzu, muna fatan su dauki irin halayen su na taimakon jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima ba son kai a ciki. Muna fatan shugabannin mu na yanzu ma za su yi koyi da irin wancan halayen.
Sunana Ali Muhammad. To abinda dai zan iya tunawa shine zan iya cewa Najeriya tana cika shekaru 60 har zuwa yanzu, za a iya cewa dai alhamdulillahi muna da shekaru kam, amma gaskiya har zuwa yanzu muna koma baya idan aka hada da kasashen da suka samu incin kai lokaci guda kamar irin su India da sauransu. Fatan mu shugabanni na yanzu su kwaikwayi halayen na baya din, saboda kullum in suka tashi da su suke kwatantawa, adalcin su shi yasa suke kwatantawa da shi. Idan muka samu shugabannin mu na yanzu su ma suna yin haka, to al'amarin zai kai mu gaci.
Albarkacin wannan rana, gwamnatoci a Najeriya sun ma bada hutu tare ku da shirye shagulgula batun da ya jace ku ci a kasar, domin yayin da gwamnatoci ke ma shirye irin waɗannan shagulgula ga mutane irin su Kamar Ibrahim Alhassan Ganye, ɗaya daga cikin shugabannin haɗakar ƙungiyoyin masu bukata ta musamman wato na kasassu a Najeriya, yace su dai a bangaren su da sauraron Akaba game da butun cewa Najeriya ta samu yancin kan.
Ana tare da Comrade Alhassan Ibrahim Ganye, jami'in hulɗa da jama'a na hadafiyar kungiyar na kasashe na Najeriya. To alhamdulillah, Najeriya na bukin cika shekaru 60 da samun yancin kai, na kasashe na bukin cika shekaru 60 a cikin wahala. Domin idan ka dubi yanayin yadda al'amura suke tafiya a ƙasar nan gabaki ɗaya, ƙuryan na sama ne kawai yake jin daɗi, yake daɗa tafiya sama na ƙasa, kuma yana daɗa nisewa a ƙasa.
Waɗannan shekaru ku ba kusan da Najeriya ta samu yanci ba ko me?
Eh, to mun sani a takarda Najeriya ta samu yanci don mun karanta a makarantu da sauransu, amma a zahirance za mu ce kamar wasu ne suke mulkanmu, ba ƴan uwanmu ƴan Najeriya da muka sani da tausayawa da ake ikirari suke da shi ba. Idan ka dubi al'amura yadda suke tafiya a wannan ƙasan, za ka ga shugabannin kamar tausayin ya yi ƙaranci sosai a tattare da su. Dokokin da aka ware domin al'umma su ji daɗi, su samu walwalar rayuwa, su samu ƴancin yin karatu da sauransu, duk ba a bibiyan su yadda za ka tabbatar da cewa shin ma da gaskiya ƴan Najeriya ne suke mulkan Najeriya. Har yanzu ni ina tambayan wannan a zuciya na kullum.
Shi ko wannan ɗan siyasa barista Eti Shehu, da ke ma zama shugaban jam'iyyar PDP a jihar Adamawa, ya ce shi bai goyi bayan shagalin da aka yi ba, musamman a wannan lokacin da ya kira na ha'ula'i.
Shekara 60 da samun mulkin kai, kuma ƙwarai da gaske buki yana da kyau, amma a cikin yanayin da muke ciki, ni ban goyi bayan a ce an yi wani buki ba. Maimakon bukin da za a yi, shugabanni su yi kira ga magoya bayan shugabannin addinanmu da a koma masallatai da coci, a ƙara roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci. Allah kuma ya bunƙasa wa Najeriya walwalan tattalin arzikin.
Kashi halin da ake ciki, kana nufin wannan hali da ake ciki, wani hali ake ciki da zai hana a yi biki?
Yana cikin halin ha'ula'i, wanda yau dai talaka ganin tsadan rayuwa abin da wani zai ci da kyar, wanda kuma wasu gidajen ma kwana suke ga abin da za su ci ba. To maimakon a ɓarnata wannan kuɗi a je ana tara mutane ana buki, shawara na nan shi ne a gayyaci shugabannin addinanmu da su duba da roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan fitindimu da cututtukan da ake fama da shi na zamani, Allah ya tsawaka.
To sai dai ku yayin da wasu ke suka ga masana irin su Alhaji Shu'aibu Idris Mekati, wani masanin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa, ya ko danganta yawaitar juyin mulki da kuma canjin shugabanni da cewa suke ja ci bayan da ake samu a yanzu.
Babu shakka idan ka dora kasashe da suka samu yancin kai, wato daga Turawa na mulkin mallaka, daga hannun Turawa mulkin mallaka daga 1955 hakan nan zuwa 1965, kaga kaman shekaru 10 kenan, zaka ga cewa wasu kasashen sun tsere ma Najeriya fintinkau, kaman kasan Malaysia ko irin su kasashen Indonesia da wasu irin waɗannan kasashen da suke wato nahiyar Asia. Hakanan idan ka dawo nahiyar Afirka, za ka ga kuma akwai wasu kasashe da ba lalai bane a ce sun samu ci gaba kaman yanda Najeriya ta samu ci gaba. Idan muka zauna kawai muka ce wai Najeriya ta zama koma baya a cikin wasu daga cikin waɗannan kasashen, ba tare da mun dubi wasu kuma kasashen da Najeriya ta fi su ba, a gani na ba a yi ma kasar Najeriya adalci ba in an dora ta akan wannan ma'aunin. Watakila zan iya tunanin wasu daga cikin dalilan da yasa tattalin arzikin kasar Najeriya kaman ya zama koma baya a cikin tsararrakinta. Ina ganin na farko akwai maganan shugabanci. Idan ka dubi Indonesia misali, Suharto ya yi kusan wajen shekaru 30 yana mulki. A lokacin da waɗannan shekaru 30 Najeriya ta samu shugabannin ƙasa a mulkin soja za su kai kaman 5 ko 6. In ka dubi ƙasar Malaysia, za ka ga cewa Mahathir Mohamed, tsohon Prime Minister ƙasar Malaysia, shi ma ya yi wajen shekaru 25 ne ko da 7 a jere yana mulki. Ba tare da wani an canza ba ko wani ya karɓi mulkin nan. A cikin waɗannan shekaru 25 ko da 7, Najeriya ta samu wajen shugabanni sun kai 4 ko 5. Yawan canje-canjen shugabannin ƙasa ko shugaban ƙasa a ɗan takin lokaci ba ƙaramin illa ba ne yakan kawo wato koma baya wajen aiwatar da tsare-tsare da shirye-shiryen da za su sa tattalin arziki ya bunƙasa.
Kamar Mikati, shi ma Dr. Muhammad Musa, malamin tattalin arziki a jami'ar jihar Taraba, wato Taso, ya bayyana wasu dalilan da kan jawo ci ba a fannin tattalin arzikin ƙasa.
Lalle Najeriya yau tana shekaru 60 da samun yancin kai. To a wannan shekaru 60 lalle an ga abubuwa masu daɗi, an ga kuma abubuwan da ba su da daɗi. Babban abu dai shine a wannan lokaci a gaskiya abin da muka rasa shine wato abin da ake cewa continuity, wato ci gaba ga bisa tsayayyen tsari guda ɗaya akan sha'anin tattalin arziki. Wato abu ne da kowa zai iya tunawa, a lokacin da aka samu yancin kai ba da nisa sosai ba, irin tsari da aka shimfiɗa tattalin arziki a kai, wato ya bamu babban shimfiɗa wanda in ba a ci ta gefen nan ba za a ci ta gefen can, wanda ake cewa gida biyu a maganin gobara. Amma da tafiya ta yi tafiya aka samu ganowan albarkacin mai a ƙasa, sai ya zamana cewa duk hankalinmu gaba ɗaya mun tattare ya koma kan wannan man fetur ɗin, sai ya zamana sha'anin noma da yake da faffaɗan shimfiɗa, an mun nomi in mun dubi tsarin da ya bamu a gyaɗa a nan arewa, palm kernel a can kudu maso gabas da kuma koko a kudu maso yamma. Amma da aka samu man fetur, sai wannan shimfiɗar ta canza, sai ya zamana cewa hankalinmu gaba ɗaya akala duk gaba ɗaya ta koma kan man fetur. To yanzu an waye gari man fetur ɗin nan ba abu ne da za a dangana akan shi a dindindin ba.
Dr. Muhammad Musa kenan, wani malami a jami'ar jihar Taraba. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.